أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرارم يكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita ana yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatiyar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 16 ga watan Sha'ban na shekara ta 1446 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Wanda zai dai da 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. Kamar kuma lokaci ayi mu muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limu OOL. Babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akan kuma sai.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallo da sauraro a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna dan dabda shiga wata mai albarka in kwanaki ga dan suka rage mu shiga wata mai albarka wata mai alfarma watan Ramadan wannan wata da Allah subhanahu wataala ya yi wa wannan al'umma kyauta da shi babu wata al'umma da ta samu wannan garaba sai wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shar'anta ma wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam azumtar wannan wata yayin da ya kama Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma wadanda suka gabace ku domin ku samu takawa hakan yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Allah yace watan ramadan wanda a cikin sa aka saukar da alqurani a cikin sa akwai shiriya akwai abin da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wanda duk ya halarci wannan wata to ya azumce shi wannan wata ne daga cikin irin albarkar da Allah subhanahu wataala ya masa shine watan da Allah ya fara saukar da alqurani a cikin sa lokacin da aka saukar da alqurani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta kusa kamar yadda yazo cikin asar na Abdullahi dan Abbas sannan kuma aka fara saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan 17 ga watan Ramadan aka fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin alqurani lokacin da Jibrilu ya same shi a garu Hira ko gun Hira yana zama yana kadaita yana tintintiri game da sha'anin Allah subhanahu wataala da kuma sha'anin al'ummarsa Allah ya saukar da ayoyin farko da cikin suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ولنا ايوي بيار سو الله يا fara saukarwa daga cikin alqurani kuma ya fara saukar da su ne a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan ai shar'anta ba wannan al'umma azumtar watan ramadan kuma ya zanto daya daga cikin shikashikan musulunci biyar kamar yadda yazo cikin hadisin abdullahi dan umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin littafin su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace buni al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa hajji baitillah an gina musulunci akan shikashikai guda biyar shaidawa babu abu bauta da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzuri na Allah sannan da tsaye da sallah sannan da bada zakka sannan sai azumtar watan Ramadan sai kuma haji ga wanda Allah ya bashi iko saboda haka azumtar watan Ramadan daya ne daga cikin rukunai na addinin musulunci wanda wajibi ne akan kowanne musulmi ya amince ya yarda da wajibcin wannan azumi kuma ya azumce shi matukar dai ya cika sharuɗan wanda za su azumci wannan wata duk mutumin da yayi musu ko ya ƙaryata azumtar watan Ramadan to ya kafirta wanda ya ce azumi a watan Ramadan ba dole bane ko bai yarda da shi ba to ya kafirta domin ya ƙaryata ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda da su gaba ɗaya an wajabtawa musulmi azumtar wannan wata da zarar aka ce wannan wata ya tsaya kowane musulmi wanda ya cika sharuɗan da ake bukata to azumin ya zama wajibi a kansa na farko ya zama musulmi Allah baya karɓar aiki daga wanda ba musulmi ba baya karɓar aikin kowa sai ya zama musulmi musulunci sharadi ne karɓar aiki duk wani aiki da kafiri zai yi komin kyansa inda bai yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to aikinsa a bakin aikin banza yake Allah yana cewa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura za mu gabaci abin da suka aikata na aiki sai mu sanya shi ya zama kura a daidaitawa kalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada allaha indahu fawaffahu hisaba Allah yake cewa misalin waɗanda suka kafirta ayyukansu kamar kawalwal ya ce wanda matafiyi daga nesa zai hango ya yi zaton ruwa ne sai ya zo sai ya samu babu komai haka kafiri zai zo yana ganin akwai wasu ayyuka da ya yi kyawawa amma zai zo ya same su ya samu ba komai Allah ya lalata aikin nashi gaba ɗaya ba ya da sakamako illa abinda Allah subhanahu wataala ya bashi a nan duniya na lafiya da cimar da ya ci da iskar da ya shaka ita ce sakamakonsa da ya bashi na wannan aikin amma a lahira bashi da komai shi yasa Nana Aisha kamar yadda yake cikin sahihain take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani bawan Allah a jahiliya sunan shi Abdullahi ibn Jud'an ya kasance mutum ne mai alheri mai kyauta yana taimakawa mabukata yana ciyar da bayin Allah yana sada zumunci to amma kuma ya mutu kafiri shine Aisha radiyallahu anha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abdullahi ibn Jud'an ya kasance yana taimakawa mabukata yana sada zumunci yana ciyarwa azalika nafi'u wanda zai amfane shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya Aisha innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din yace a ya Aisha koda da rana daya bai taba budar baki yace ya ubangiji na ka gafarta min kurakure da ranar sakamako ba saboda bai yi imani da akwai lahira ba bai yi imani da ranar lahira ba saboda haka wannan abin da yayi bai amfane shi ba don haka dole mutum ya zama musulmi ne sannan kuma ya zama balagagge ko musulmi ne in ya zama yaro ne karami to azumi bai zama wajibi a kansa ba amma idan yaro ya fara tasawa zai iya jure yin azumi to ana koya masa a sa shi ya azumi saboda ya fara sabawa da yin azumi din tun yana karami sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka farlanta azumtar Ashura kafin Ramadan sun kasance suna sa yaran su su yi azumi har ma idan suka ga cewa yaran sun fara nuna damuwa sai suka ba su kayan wasa su ɗauki hankalinsu har zuwa lokacin da rana za ta faɗi saboda haka ana iya sa yaro ya azumi amma bai zama wajibi a kansa ba sannan sharadi na uku ya zamo mai hankali wanda yake ba shi da hankali to wannan ayyuka na na ibada ba su zabo ba su hau kansa ba da hankali da balaga duka bayanin sharɗin su ya tabbata cikin hadisin sayyidina Ali hadisin Aisha hadisin Ibn Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an dauki alqalami rufi alqalamu an thalathin an dauki alqalami da rubuta alhaki ko da rubuta lada daga mutane uku ali sabiyya hatta yabluk an dauke shi daga kan yaro har sai ya balaga ba za a rubuta masa wani abu ba da sunan an rubuta masa zinubi ko an rubuta masa lada har sai lokacin da ya balaga wa anin na'imi hatta yastayqiz an dauke alqalamin rubuta lada da alhaki daga kan mai bacci har sai ya farka saboda a lokacin bai san me yake ciki ba don haka da zai yi wani abu na kuskure a cikin bacci ba a kama shi da wannan sannan wa anil majnuni hatta yastafiq da kuma marar hankali har sai ya samu hankali har sai ya warke saboda haka sharadin wajabcin azumi ya zamo mai hankali ya zamo balagagge ya zamo kuma mai hankali ba wanda yake cikin hauka ba sannan kuma ya zamo da lafiya to yana da lafiyar da zai yi azumi ba tare da ya cutu ba idan ya kasance ba shi da lafiya to an sauke masa wato wajabci yin azumin a lokacin sai dai ana bin shi bashi zai biya bayan ya samu lafiya in ya warke sai ya biya Allah subhanahu wata'ala ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda duk ya kasance mara lafiya daga cikinku ko yana kan halin tafiya ya sha azumi to sai ya biya a wasu kwanakin daban don haka daga cikin sharuɗan wajabcin azumi ya zamo mutum lafiyayye ne ba wanda yake cikin rashin lafiya ba sannan ya zamo muqim wato mazaunin gida ne ba a halin tafiya yake ba yana halin tafiya shi ma an sauke masa wannan wajabcin a lokacin halin tafiyarsa har sai ya dawo gida ya samu nutsuwa to sai ya azumce shi shi ne abinda waccan aya da muka karanta ta tabbatar man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda duk ya kasance daga cikin ku bashi da lafiya ko yana kan halin tafiya ya sha azumi to sai ya biya a wasu kwanakin daban don haka matafi an sauke masa wajabcin yin azumi ya halin tafiyarsa amma ba laifi bane idan ya ga zai iya yin azumin sa idan ya ga a halin tafiyar zai iya yin azumi to ba laifi bane yayi abinda aka hana masa shine yayi azumin a halin tafiyar ya jigata kuma wato ya wahalar da kansa sosai dan yayi azumi a halin tafiya wannan shine aka hana shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa min albirri siyamu fi safar baya daga cikin aikin alkhairi yin azumi a halin tafiya dalilin fadar wannan magana an zo an gaya masa cewa ga wani dan ana ciki tsakanin tafiya amma ya dau azumi har yana shiga wani yanayi da ake zuwa ana sa masa ruwa a jikinsa a zuba masa ruwa a kansa saboda wahala aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a gaya masa cewa laysa min albirri siyamu fi safar wannan yana nufin mutumin da yake cikin wahala amma wanda zai iya yin azumi babu komai a tabbata hadisi sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa muna yin tafiya daga cikin mu wani yana azumi wani baya azumi mai azumi baya kushewa marar azumi baya kushewa mai azumi to wannan a yanayin da ba za su wahala ba saboda haka shi mai matafi an ba shi dama ta yi aje azumi ba a tilasta masa dole yayi wannan azumin ba sannan kuma daga cikin sharuɗa ya zanto in mace ce ba ta al'ada ko ba ta cikin jinin biki ba ta al'ada idan al'ada ta zo mace to ba ta azumi a wannan lokacin amma kuma za ta rama azumin bayan ta samu tsarki a bayan ƙarshe a bayan azumi ko sai ta rama haka nan wacce ta haihu a lokacin azumi ita ma saboda zuwa jinin biki ita ma za ta aje azumin ta ita ma kuma baya bayan tayi tsarki kuma za ta raba abin da ta sha. Hadisi ya tabbata a wani yazo wata mata ta zo tana tambaye da Aisha cewa me yasa mace take raba azumi amma ba ta raba sallah, take raba azumi in ta sha ba ta raba sallah. Aisha ta ce da ita a haruriyatin anti ke ba ba khawariji ya ce ba ana irin waɗanda ba ruwansu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ai wannan sunna ce ta annabi, hukunci ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi. Ta tsawatar mata domin akwai waɗanda a lokacin suke ta baba game da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna cewa su abinda suka gani alkur'ani shi kadai suka yi da shi, tunda ba su ga cewa matar da take al'ada ba ko take jirimbiki ba za ta yi azumi ba a cikin alkur'ani, saboda haka sai suke musunta wannan cewa ko tana al'ada ko tana jirimbiki ta yi azumi. Shi ne ta gaya wa Aisha ta ce ke ma daga cikin waɗannan mutane kika fito, ce to haka annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance a lokacinsa ana umartar mu mu rama azumi amma ba umartar mu mu rama sallah, no umaru bi qada'i sawm wala nu'maru bi qada'i sallah, ana umartar mu rama azumi idan mun sha saboda al'ada ko saboda biki amma ba umartar mu mu rama sallah. Saboda haka ya zanto mace tana cikin al'ada ko tana cikin jinin biki, ita ma azumi bai zama wajibi akan ta ba wannan yanayi, har sai bayan ta yi tsarkaka sai ta yi azumi. Wannan su ne cikin wato sharuɗan wajabtar azumi akan mutum. Duk sanda mutum ya samu kansa bayan tsayuwar wata, waɗannan sharuɗan duk sun cika tare da shi, musulmi ne balagagge mai hankali lafiyayye mazaunin gida, sannan in mace ce ba mai al'ada ba ko cikin jinin biki, to wannan wajibi ne mutum ya yi azumi tare da masu azumi a wannan lokacin. Ana yin azumi yayin da aka ga wata, wato yayin da tsayuwar wata ta tabbata na Ramadan ko kuma aka cika kwanakin Sha'ban. Tsayuwar wata yayin da aka duba shi ran 29, wato ran 29 ga watan Sha'ban da ran 30, sai aka duba wata sai aka gani, to daga lokacin za a tashi da azumi kashe gari. Idan kuma ba a gani ba ko kuma wani larura ta hana a gan shi saboda hazo ko wani abu ya hana a ga azumi ga wata, shikenan sai a cika kwanakin Sha'ban. Haka ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Huraira da bai ke ce suhu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqturu lahu 30, yace ku yi azumi saboda ganin wata, sannan ku aje azumi saboda ganin wata, wato ganin watan Shawwal. Idan an rufe muku sararin samaniya ko da kura ko da girgije ko da hazo, to ku kaddara kwanaki 30, wato ku kaddara Sha'ban 30 ko kuma in Ramadan ne ku ciki kai 30, to sai ku aje azumi daga nan. Don haka waɗannan hanyoyi guda biyu su ne hanyoyin tabbatar da shigar watan azumin Ramadan, ko dai a gan shi. In an ce a gan shi ba ana nufin kowa ya gan shi da idonsa ba, in wasu suka gani shi kenan sun ɗauke wa wasu. Shi yasa annabi ya ce suhu li ru'yatihi, ku yi azumi don ganinsa, wato don an gan shi, ko kai baka gani ba sharaɗi ba ne kowa sai ya gani. In aka ce sharaɗi ne kowa sai ya gani da idonsa, to kaga ba kafi kwata-kwata ba su yi azumi ba, ko wanda yake da raunin gani baya gani sosai, to kaga shi ba ranar da zai azumi kenan a rayuwarsa, tunda ba ta yadda za a yi ga wata. In ko har zai gan shi to sai dai bayan watan nan ya zama babba ya kwana 10 da lokacin zai gan shi, in makaho ne ba kwata-kwata ba ma zai gan shi ba. To abinda ake nufi idan aka samu wasu shaidu guda biyu suka tabbatar da sun gan shi, shi yasa ya zo a cikin hadisin الإمام النسائي سندي صحيح إكتا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا إذا متبيو ما سشهد سكبار شهد تقوي أزمي in ganin watan azumi ne wa afdiru ku aje azumi idan ganin watan wato Shawwal ne watan sallah saboda haka abinda ake bukata su ne shaidu guda biyu shaidu ana bukata su zama adalai ba a karbar shaida daga wanda yake ba adali ba Allah subhanahu wa ta'ala ce man tarzauna min ash-shuhada abinda yake shiru da wa adli minkum ku kafa shaidar adalai biyu daga cikin ku don kai ta shaida ba a karbar ta sai daga wanda aka yarda da shi adali ne adali kuma shine wanda aka sani cewa lokutan sa mafiya yawa wato galibu ahwalihi ta'atullah mafiya yawan al'amuransa da lokutan sa da yadda sa shine biyayya ga Allah ba a san shi ba da aikata fasikanci a san shi ba bakaryaci ba a san shi ba bashayi ba a san shi ba mazinaci ba a san shi ba rawo ba an san shi mutum ne mai kula da sallolinsa mutum ne mai amana mai gaskiya to koda zai zama wani lokaci ya saba wa Allah wanda ba zai fidda shi daga sunansa na adali ba shi adali ba yana nufin wanda baya saban Allah ba wanda masubi yake ce masa shi adali shine wanda in ka dubi rayuwarsa zaka ga 70-80% yana bin Allah ne koda za a iya samun kurakurai da wasu yan laifuka haka da ba za a iya dan adam ba zai iya wofinta daga gare su ba to wanda ba zai fidda shi daga zamantowarsa adali ba to da haka tabbatar da cewa adali ne suka zama su biyu kuma sannan kuma aka tambaye su aka tabbatar da yadda suka yi bayanin ganin watan haka zai yiwu sannan babu wani abu da zai iya nuna cewa ganin watan ba zai yiwu ba to sai a tabbatar da wannan watan an ganshi sai kuma kowa ya tashi da azumi wannan ana danganta shi da zuwa ga shugabanni na addini wadanda aka yarje musu su yi jagoranci sha'anin addini su za su tabbatar da wannan kamar yanzu a ƙasar da muna da mai alfarma sarkin musulmi da mutanen da ya nada kwamitin da ya nada su suke tsayawa su tantance su tabbatar da ganin watan ya inganta ko bai inganta ba sannan a sanarwar al'umma to a nan mutum bai dace ya gaban kansa ba ko wata ƙungiya ta yi gaban kanta ko wasu jama'a sai su ba su yadda ba su sai sun yi nasu ganin sannan za su ɗauka sai sun ga ganin su da kansu sannan za su aje in aka yi haka to al'umma za ta kacaccale ta daddare da kowa da kungiyarsa kowa da jama'arsa a ƙasar nan kowa muna ganin kowa yana da kungiyarsa yana da mabiyansa yana da jama'arsa to zaka ce haka za a yi to kaga kowa da azumin sa kenan kowa da kuma ranar sallar sa wanda kuma abinda ake so shine a zama al'umma da yawa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun to da al'ummar ku ce al'umma daya kuma ni ne ubangijin ku bauta mu wa tasimu بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وريك إجير الله قبعد إيكا كل الربا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كبك زمو كبر مشركين ولا نسكي واع الدين سأياغا سككجتشل الدين سكوانا مرنا دناشق تداشق إجير الله ينشي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ودن سكي والدين سأياغا سككتتل الدين سو الله يتسي ومنزو صلى الله عليه وسلم وبالو وانكرسو إنما أمرهم إلى الله يبرأ الأمر انسو من الله لا سكومو غليش سنة يباسو لأمار من سكايكتا تسول هكا أكي دنغن تغنم وتا دشو غباه shi yasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewa shi ne shugaba shi yake zuwa a sanar da shi sannan sai ba da umarni ce to a sanar da mutane cewa gobe a tashi da azumi to haka ya dace a yi a kowane lokaci a ko'ina a kowane zamani wannan kaɗan daga cikin abin da za mu iya bayani a wannan lokaci kenan sai lokaci na gaba in Allah ya ba mu dama insha Allah
malalai saka da alkhairi ta tare mu tabbata ya tazo daga wanda yake cewa tambayar sa ita ce malam ya ingancin maganar da ake cewa duk wanda yayi zina da matar aure Allah ba zai taba yafe masa ba ko da ya tuba to batun nasuwa har sai ya nemi kafara a wurin mijinta sannan kuma ya ingancin hadisin da ke cewa ranar lahira za a shi mijin nata ya dubi ayyukan ladan wanda yayi zina da matar ta sa iya sarrafa
babu shakka zina babban laifi ne yana daga cikin laifuka manya manya Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina ya kasance alfasha ce babba sannan mummunar hanya ce zina laifi ne da Allah ya ce kada a kusanci ba inda yake ba wai ayi ba ba kada a ba kusanci aka haramta duk wani abin da zai iya kaiwa zuwa ga aukuwar zina kana mutum ya keɓanta da matar da ba muharramiyarsa ba aka hana mace ta yi tafiya ita kadai ba tare da wani muharrami tare da ita ba ta yi tafiya kwana uku wato ba tare da muharrami ba aka hana cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata aka hana mutum ya kama macen da ba taɓa jikin macen da ba tashi ba duk dai wasu hanyoyi aka umarci maza su rage wato su abinan su rage ganin su kuma mata aka ce su rage ganin su kullu almu'minina yaghuddu wa kullu almu'minati yaghudduna min absarihinna wa kullu almu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum duk waɗannan matakai ne na kada a kusanci zina saboda zina babban laifi ne laifi ne babba to kuma laifin yana ƙara muni idan ya zanto bayan kasancewarta ba matarsa ba kuma sai zanto matar wani halilayo shi yasa lokacin kamar yadda zuwa cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud da Bukhari da Muslim suka rawaito ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani zunubi ne yafi kowane girma ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne yafi kowane girma sai Annabi ya ce da shi anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak sawa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka kai wa Allah kishiya tace shirka ka bauta wa Allah tare da wani ko ka bauta ba wani ba Allah ba wani shi yafi kowanne sannan ce summa ayyu sai wanne kuma cewa taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak kai wa ka kashe danka dan gudun wai kada ka ciyar da shi kada yara su yi maka yawa ka samu matsalar daukar nauyin su sai ce sannan wai sai ce an tazniya bi halila tijari mutum ya yi zina da matar makocinsa bayan kasancewar ta matar aure kuma ta kasance makocinsa har ila yau wanda yana da haƙoƙi a kansa to shi ne malamai suke faɗar cewa idan mutum ya yi zina ko ya tuba tsakanin shi da Allah subhanahu wataala Allah yana karɓar tubar duk bawa idan ya yi kowane irin laifi ne ƙololuwan laifi shi ne shirka da Allah idan mutum ya tuba ya nemi gafarar Allah ya daina Allah yana yafe masa lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Allah ce ka gaya wa kafirai in za su daina kafircinsu za a gafarta musu abinda ya gabata Allah subhanahu wataala yana maganar masu cewa Annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna me zai hada ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa saboda ko shirka ce mutum yake ya tuba Allah zai yafe masa zai gafarta masa to amma in ya zanto akwai haƙƙin kuma dan adam a cikin wannan abin to wannan kuma sai an yi hisabi tsakaninsa da wannan kamar mutumin da ya yi zina da matar wani tsakaninsa da Allah na wannan zinar da aka ce kai ya yi tuban Allah zai karɓi tubansa amma kuma akwai alhakin shi wanda ka lalata masa matarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya la'anci mutumin da ya lalata wa mutum matarsa man khabbaba al-mar'ata ala zawjiha la'ana Allah man khabbaba al-mar'ata ala zawjiha wanda zai lalata wa mutum matarsa ya sa ta riga masa rashin kunya ko ya sa ta nemi saki haka kawai to bare kuma wanda zai riga zina da ita babu shakka wannan wani haƙƙi ne kuma tsari akan wancan haƙƙi na tsakaninsa da Allah wanda tuba za ta kankare amma abinda ya shafi haƙƙin wani kuma to wannan sai sun je gaban Allah an yi wata shari'ar idan akwai rabayya ku uta a can saboda wasu kyawawan ayyuka da yayi tili wanda za su sa Ubangiji subhanahu wataala ya yafe masa ya rewa ya yardar da abokin husumarsa shikenan sai ku kuta ba haka ba ko za a yi ba haƙƙin wannan mutum za biya shi haƙƙin sa daga cikin ayyukan sa kyawawa ba to wannan shine abinda zaka iya faɗa ba amma ba wai hadisi ne yazo akan tazina ba abinda yazo akan hadisi yazo akan cewa duk wanda ya cutar da wani wato hadisin da yake magana akan cewa wani zai zo ranar gobe kiyama da ayyuka kyawawa kamar duwar wasu amma sai ya zo ya zalunci wannan ya cuci wannan ya zagi wannan ya taba haƙƙin wannan sai ya riga iban kyawawan ayyukansa ana ba wa mutanen da ya zalunta ai ba a ba mu wannan ai ba a ba mu wannan har sai idan ayyukansa kyawawa suka ƙare bai gama biyan haƙoƙin da suke kansa ba to sai ya shiga ebo laifukan waɗanda suke bin shi ana dora masa ana ebo laifukansa ana dora masa ne ta fita to daga ciki har wanda zaka cutar da shi ta fuskar iyalinsa zaka cutar da shi ta fuskar iyalinsa ka bata masa matarsa ka lalata masa mutuncinsa to ranar gobe kiyama Allah zai muku hisabi kuma daga cikin kyawawan ayyukanka za a biya shi idan babu aikin da zaka biya shi da shi sai a dauko laifukansa a duga maka to wannan shine abin da yazo a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam
to sai ke tamalan tambaye sai kace yana wankan jaraba ne to bayan yayi tsarki kuma yana cikin alwala sai dole ya zo masa kuma yayi kafin ya gama wankan shin daga farko yace zai sake komawa ne ko kuwa zai iya ci gaba da wankan sa kuma zai iya fanta wannan alwalar da yayi wajen yin sallah
da tun bai gama wankan ba da ya riga ya gama wankan ne sai boli to shikenan ya shiga yana da hadas yana da kari sai yayi alwala kafin ibada amma yana cikin wanka yana wankan ne boli ya zo yayi ya ci gaba ya kammala wankan sa shikenan wannan wankan zai iya sallah da shi shi yana yayi tsarki wacce ke at-taharatul kubra ka kawar da kari mafi girma shine janaba ita alwalar da ake a cikin wankan janaba mustahabbi ce ba ita ce ba a dalilin ta ne ake baka dama kai sallah da wannan alwalar ba a shi wankan yana baka dama kai sallah ita alwalar mustahabbi ce amma baka yi ba kai wankan gaba ɗaya baka yi alwalar ba to nan wankan ya halitta maka kai sallah da shi tun ya tashi da safe yayin wankan janaba to alalle sai ya sake wata alwala ba ko da bai alwala a cikin wankan ba sai Allah subhanahu wataala da ya faɗi abinda mutum zai yi in ya tashi zai yi sallah ya yi ladina amru idza qultum ila salati sai faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sai ce in kuntum junuban fataharu sai in tun tashi za ku yi sallah ya ku mumine to ku yi alwala aka faɗi abubuwan gaɓoɓin da za a wanke na alwala ita ce alwala kamar ce ku yi alwala in kuma kuna da janaba ne to ku yi wanka wato in kuna da janaba sai ku yi wanka ita ce maimakon alwala sai ku yi wanka shi ne wa in kuntum junuban fataharu sai ku samu tahara ta hanyar yin wanka saboda haka ita alwalar da ake a cikin wanka alwala ce ta mustahabbi idan a samu kamala amma ba wai ita ce za ta halatta maka yin ibada da wannan wankan ba
to sai ne yake tambaya yake kamala wace alama ya halatta su sanya a kabar mahaifinsu domin su gane wurin idan sun je makabarta za su yi masa addu'a shin ya halatta a sanya alama kamar ta number a cikin wani dutse a kan kabarin
ba komai idan a sa dutse a da abin da ba a yadda ba shi ne a yi gini ba ya halatta a yi gini a kan kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi gini a kan kabari ko a yi simince shi Annabi ya hana wannan na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yubna ala alqabri aw yujassas hadisi ne sahihai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo Annabi ya hana a yi gini a kan kabari sa bulo a zagaye shi da gini ko ma a simince shi wannan Annabi ya hana saboda ka tara ƙasa a sa duwar wutsu a kakkare shi wanda duk babu komai ana sa duwar wutsu a kakkare shi amma ba gini ba ana iya sa dutse ya zama alama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kabarin Usman ibn Mas'ud yayin da ya rasu aka binne shi Annabi ya sanya alamar wani dutse a daidai kabarin sai ce saboda mulka gane shi saboda ba laifi dan ka saka wani dutse ko da ka yi wani alama a jikin dutsen amma abinda mutane suke yi na a zo a yi gini a zo a yi rubutu yadda aka ga turawa suna yi a sa date a yi wanda duk ba shi da asali musulunci bai yadda da wannan ba ba da kasa alamar wani dutse wanda babu komai.
So nake tambaye ki assalamu alaikum, da Allah malam menene hukuncin liman yayi zama biyu a cikin hudubar sallar juma'a?
To ban gane me yake rufe da zama biyu ba, yana nufin in yazo yayi sallama ya zauna akan kujera aka kira sallah, sannan ya tashi yayi hudubar farko ya zauna, ya tashi yayi ta biyu, kaga ya samu zama biyu. Amma shi da farkon ba a cikin hudubar yayi shi ba, tunda bai ma fara hudubar ba a lokacin, kaga wanda ba a lissafa shi a cikin zama a hudubarsa. Ya zo ne kafin fara hudubar ana kiran sallah, sai ya zauna aka gama kiran sallah, sannan ya tashi ya fara hudubar. To da ba za ka ce yayi zama biyu ba. In kuma yana nufin a'a, ita hudubar ce ya mata zama biyu, bayan ya tashi ya zauna, ya kuma tashi ya kuma dawo ya zauna, to wannan ya saba wa sunna ta baki sallallahu alaihi wasallam. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, kamar yadda zuwa hadisin Jabir, yana yin huduba guda biyu ya zauna a tsakankanin su. Ya tashi yayi hudubar farko, sai ya zauna, sai ya tashi ya kawo ta biyu, sannan a gama ayi abin nan a tare sallah, ayi sallah. So in muka bar shi akan zama biyu, watakila wani ya ce to ai yana zaunawa kafin a fara huduba, sannan a cikin huduba in yi ɗaya zai zauna ya ce an yi biyu, to wannan na farkon ba zama ne a cikin huduba ba, don ba a ma fara huduba ba a lokacin.
To ne ke tambaya ke cewa mallam, shin idan mutum ya yi sujjada, ya ake so kafarsa ta kasance ta baya, haɗa su aka fi so ya yi, ko kuwa zai iya raba su?
Babu wata sunna karara, wani hadisi karara da ya bayyana yanayin da kafa za ta kasance bayan an yi sujjada wajen haɗa ta ko raba ta. Wanda ya san yatsunsa zai kafe su, kafe yatsunsa su kalli alƙibla, amma haɗa kafarsa zai ko raba ta zai yi. Wannan babu wani hadisi karara daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bayyana haka, sai dai abinda wasu daga cikin malamai suka yi istinbadi daga hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, ke cewa nakan lalibi Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare, sai hannuna ya fada kan digadigansa yana sujjada mai sujjada. To cewa da ta yi alaka da baihi digadigansa biyu, to yaro da ya hada su, sannan in ya raba su hannun nata ba zai iya hada digadigansa biyu ba lokaci guda. To a batar digadigai biyu kuma ta ce hannunta ya fada a kan digadigansa, wasu sai suka fahimci cewa kenan ya hada su shi ne zai sa hannunta ya iya fadawa kan digadigan lokaci guda. To wannan shi ne kawai abinda aka samu da istinbadi, shi ba ka gaba karara ne ba, amma dai shi ne dan abinda malamai suka dan samu har suka yi bayanin cewa haɗewar safi rabewa. Amma dai kowanne mutum ya yi, ba a cewa ya yi wani abu saɓanin sunna. In haɗewar ya yi, in rabewar ya yi, to duka daidai ne, saboda babu wani hadisi ƙarara da ya nuna haɗe ko adabi.
To da shi kuma yake cewa mallam, salatul istikhara hadisin wato za a yi ta bayan an yi sallah raka'a biyu, shin yana nufin cewa dole sai wacce aka yi da niyyar istikhara kafin kabarar harama, ko kuwa kowace sallar nafila mai raka'a biyu mutum zai iya istikhara a bayanta, wato kuda ce niyyar salatul duha yayi, ko shafa'i, ko kuma tahiyatul masjid?
Abinda hadisin yake cewa shine idza hamma ahadukum bi amrin ko bil amr, idza hamma ahadukum bi amrin falyarka rak'atayn min ghairi fariida, idan dayan ku yana niyyar yin wani abu mai muhimmanci, shi idza hamma ahadukum bi amri, dayan ku yana niyyar yin wani abu, wani al'amari mai muhimmanci, to yayi raka'a biyu wadanda ba farilla ba, yayi raka'a biyu wanda ba na farilla ba. A nan kowace raka'a biyu wacce ba farilla ba ta shiga ciki, sawa'un ya tashi yayi raka'a biyu ne saboda ita istikharar kawai, ko ko a'a ya shigo yayi tahiyatul masjid yayi raka'a biyu ya zauna, ko yayi tallal wala har raka'a biyu, ko cikin dare cikin qiyamul laylin sai raka'a biyu. Almuhim dai buƙatar da ake da ita shine raka'a biyu wanda ba farilla ba, saboda kowace raka'a biyu ta nafila za ta iya zama abinda za a yi addu'ar istikhara a bayanta. Wannan shine kararar nassin hadisin min ghairil fariida, shine kawai aka tugace kar ta zama sallar farilla ce, kar ta zama ko da kai sallar asuba bayan asuba kai addu'ar istikhara, amma raka'atayil fajri kai sallar rakatul fajr zaka yi istikhara kai tahiyatul masjid abad zaka yi istikhara cikin dare ka tashi kana qiyamul layli kai raka'a biyu zaka yi istikhara al-muhim dai zaman a bayan raka'a biyu ne ta farilla to wanda ba ta farilla ba
to shi kuma yake tambaya mallam me lissafin zakka da wani farashi zai yi lissafin nata da farashin da yake siyo kayansa ko kuwa da farashin da yake siyarwa
da farashin kasuwa abinda kasuwa ake sayar da wannan abun da shi zai lissafi tana yi wa ya siyo shi da zaman ya ƙara kuɗi sosai sanda zai fita zakkar abin misali abin 1000 sai shi ana sai da shi 1500 sanda ya tashi zakka sai ka ya kai 1700 ba to wannan lissafin da 700 din zai ko kuma ya sai shi 1100 amma sanda yazo zai zakkan abin farashin sa ya kare saboda wani dalili ya da ana sai da shi 1800 kaga shi 1000 sai ya 1800 ake sai da shi to zaka ce sai ya lissafi yadda ya so baka ce 1200 zai yi lissafi ga asara ta kayan abin ya kare a kasuwa kuma sanan a zakkan ma ka zo ka kara masa to sai aka ce yayi lissafi da farashin kasuwa sawa'un ya hau ko yayi kasa
to shi wannan bai kan zakkan ne yake cewa mai fitar da zakka zai yi lissafi har da kudin bashin kayan da yake bin mutane
bashi iri biyu ne akwai bashin da kusan kana da karfin zaton cewa za su dawo akwai mutanen da kake mu'amala da su zaka ba su kaya ba sa wasa lokacin biya kawai za su ga kayanka ka jima haka kake mu'amala da su ka sani ba maka ba a rike maka akwai bashin da kuma baka da tabbas bashi ne ya shiga hannun wani wanda ana ta kuka da shi ya ce mu yi wasu ma ya cinye wa wasu ba kudaden su ko kai ma ya jima da karban bashin kai ka buga ka kada ka raya ya gida maka da kudin ka to ba zaka zo kai taiwa kudi zakka taiwa zakka kai taiwa kudi zakka ba alhalin baka da tabbas kudin da zai da hannun ka to nan ba zaka biya ban sa zakka ba saboda haka dukkan bashi da kake da karfin zaton cewa ba zai mula ba to sai ka hada shi cikin lissafin zakkarka ko da baka karba ba ba ka san lokacin kawai ake jira yayi ka baka kayanka amma akwai bashin da ba ka da tabbas saboda yadda ka san wanda ya ci bashin yake ko watakila a baya ma ya ci cinye maka to wannan ba za ka rika fitar da masa zakka ba sai ka karba
to sanin take cewa mallam mijinta baya fitar musu da zakkar fadda kai shi da take tambayar shi ko za ta iya fitar da nata da kanta
yes in tana da abin da za ta yi zakka shi ke da zai ta fitar da nata da kanta
to shi ko ne yake cewa mallam tabbaisa ita ce kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a karanta abin da ya so ka cikin alqur'ani yayin da ake sallah to mallam kamar idan aya tana da tsayi ya halatta mutum ya karanta wani sashen aya maimakon dukanta
karanta ta dukanta shi ne abin da ya dace saboda ba haka ba zai rika yanke ma'anar aya ba ta kai karshe ba ina son kuma karatu ka rika bada ma'anarsa cikakkiya yanzu ka dauko ayatul dai ayar bashi cikin suratul baqara ita ce ta kowace tsawo a bugun mushafi wannan namu na mushafi na mujamma'il al-madina kaga shafi guda ne gaba ɗaya ta cinye amma kuma duk magana ɗaya ce take tun daga farko yayi wanda za ta dantu bidene ila ajalin musamman faktubu har zuwa ƙarshen abin nan wattaqullaha wa yu'allimukumullah za ka ce duk magana ɗaya ake ta yi akan bashin to ka zo ka datse ta baka je ƙarshen maganar ba kaga akwai datse ma'ana wanda ba haka ya dace ba saboda haka in har ba za ka baka da buƙatar karanta duka ayoyi sai ka dauki ayoyi kana da sun yi maka tsawo ta wa'ayi ta maka tsawo sai ka dau aya wacce take ko ka dau ga kasar rusuwar nan ka dau ko kananan gajejjerun surori ka karanta a sallar ka ba a tilasta maka sai ka karanta wata doguwar aya ba kuma ka datse ta tsakiya Allah subhanahu wataala ce faqra'u ma tayassara min karanta abin da ya saukaka abin da ya saukaka gashi nan a cikin kasarul mufassal aka karanta su sabbihi isma rabbikal a'la har zuwa suratul nas aka karanta su ba tare da ka tsawaita ba
to ne shi kuma tambaya yake cewa shin alkafi yana daga cikin surayen Allah kuma menene ma'anarsa
yana daga cikin surayen Allah Allah ya ce alaysa Allahu bikafin 'abda za Allah bai ishi bawansa ba abinda yake rufi ubangiji subhanahu wataala ya ishi ya zama mai kariya ga mutum ya ishi ya zama mai bashi nasara ya ishi ya zanto abin dogaro ga mutum Allah yana cewa fa sai yakfikahumullah Allah ya isan maka su idan suna gaba da kai suna shirya maka sharri suna son su cutar da kai to Allah ya ishe ka ya zanto abin kariya saboda haka alkafi yana nuna Allah subhanahu wataala ya ishi bawansa mumini wajen ya bashi kariya daga dukkan wani abin da zai cutar da shi kuma ya bashi nasara akan dukkan abokan gabansa
tare ke ce mallan shi yana sayar da kayan blouse ne to sai wata mata ta saye ta guwa da skirt daga wurin sa bayan wata ɗaya zuwa biyu sai ta sake dawo mai da kala ɗaya daga cikin waɗanda ta siya din cewar ya canja mata bayan kuma kayan sa daga sun yi ma datti sai ya ce shi ba zai canza ba sai ta ce ita kuma sai ne ta bar masa su ta wuce ta bar su a wurin to shine ke tambayar mallan shin menene matsayin wannan kayan da ta bar masa a wurin
to ba ruwansa da kayan da ta bar masa kayan ta ne ta jefar wani zo tsinta shi kenan sai amfani da shi amma shi ba ruwansa a ka'idar ciniki idan mutum ya zo yayin ciniki da wani ya ce sayar mun abu kaza da kuɗi kaza ko na sayar maka abu kaza da kuɗi kaza ya ce ya saya ya ba da kuɗin ya karba ya ɗauki kaya ya tafi shi kenan ciniki ya fada ba maganar kuma ya zo ce ya dawo da kaya a bashi kuɗinsa sai idan akwai wannan sharaɗin tun da farko cewa zan je in gwada kayan nan kwana uku in na ga akwai larura a cikin kayan nan ba yadda muka yi da kai ba zan dawo maka da shi shine khiyarul shart da zauna akwai wannan sharadi bayan kwana kaza zan duba in yayi zan da bai maka zan dawo maka da shi to in babu wannan kuma ba cutar sa akai ba aka sayar masa abin da ba shi ya saya ba an sayar masa abin da shi ya gani ya ga komai da sifar sai ya saya to ba shi da ikon ya ce ya dawo a bashi kudinsa in kuma har za a bashi kudinsa sai dai a yi masa alfarma kawai sai dai a masa alfarma shi ne abin da ake cewa iqala yayin da mutum ya yi ciniki ya kuma ga daga baya shi baya son cinikin nan abin da ya saya baya buƙatarsa to sai ya je ya roƙi mai kayan mai sayarwar ya roƙe shi don Allah ya taimake shi ya da masa da kudinsa ya karɓi kayansa to kaga in yayi masa nan alfarma ce masa ba wai ya zama wajibi ba ihsani sunansa ya ce ya to ba komai kawo ni ai sayarwa nake yi za a zo wanda zai zo mu sayar masa sai ya karɓa sai ya maida masa kudinsa wannan taimaka masa yi in ko ya ce a'a in ka saya ni ba zan shi kenan ba wani alhakinsa a kansa in ya kama yadda kayansa nan kamar mutum da ya zo ya ɗauki kashi ya jefar wanda ya ga yana bukata ya ɗauka ya je amfani da shi shi kenan kai ba ruwanka saboda haka wannan mata da ta sayi kaya kuma bayan ta je wata guda ta yi amfani da su dukun-dukun mota da ta ce amma har mata da kuɗinta ka ga wannan shari'a ai ba zai haka ne babu wani abu sunan shi ciniki zama da kowa ya sayi abu to gobe in ya ga dama bayan ya je ya gama buri shi ya dawo ce a bashi kuɗinsa in ba a bashi bai ce an shiga hakkinsa da ya zama babu ciniki kenan.
To sune ke tambaya cewar mallam menene hukuncin sanya hoton wani a kasan bidiyon wani mai wa'azi wanda yake nuna kamar mallamin mai wa'azin yana magana ne akan wannan mutumin da aka sa hoton sa a gefe.
To duk wanda yana daga cikin lalatar social media ko ce aikin lalatattu a social media musamman ma waɗanda suke kokarin a tada susuma a tada tarzoma a tada fitina a hada a gwara kan musulmi a gwara kan mutane a sabar da wani yanayi na kiyayya da gaba a cikin al'umma wannan ba daidai ba ne mutum ne zai yi magana watakila sanda yake maganar shi wannan ma kwata-kwata shi al'amuransa ba bai taso ba can ya yi magana sosai watakila ma ya rasu shekara da shekaru ya ɗauko maganarsa sai a ɗauko ta wancan sai a haɗa ko a ɗauko hotonsa sai a sa sai a ringa sa ɗan yatsa wai yana nuna shi wai wannan da kai yake to wanda bai san kan sha'anin waɗannan abubuwan na zamani ba zai ɗauka inda gaskiyar da shi yake taƙila ma shi ya zo ya haɗa hoton ma amma waɗanda suka san harkar technology yanzu ko da mutum da ya kaji da biryarsa da bakinsa yana motsawa yana magana ba ka da tabbas shi ne yanzu nan za a shigar da abu a cikin computer a sake sarrafa shi yanzu sannan sai ka ji Donald Trump yana Hausa irin takanawa tsantsar Hausa da bakinsa da komai kuma duk dora akai kai ka san Trump ina zai wani Hausa so saboda ka irin waɗannan abubuwa a zabanci duk ana yin su kuma ba daidai bane a ce musulmi su rika dauka wasu abubuwa da suka ga wasu suna yi sai za su kwaikwaye su duk da cewa abubuwa ne wanda za su cutar da zamantakewa baya dacewa dan malami yayi wa'azinsa a bar wa'azinsa wanda ya ji cewa wa'azin da ya shafe shi shikin ya sani kamar mutum da ya zauna ya zo a mimbari yana hudu ba yana cewa ji tsoron Allah a kiyaye sallah a kiyaye haƙƙin makotaka a kiyaye wani a gurin mu da ba kiyaye sallah ba ce da shi yake ba shi yana magana ne akan dukkan wani wanda ba kiyaye sallah ga abin da Allah ya ce akan sa wanda yake cin riba ga abin da Allah ya ce amma bai nuna wani ya ce kai da kai nake ba to amma sai ya zo dauko wancan sai ya sa hoton sa kamar yana yi ne dan shi musamman ma an san ko akwai dan ya tsama a tsakanin su sai amfani da wannan a ce ai ka ga ma ya je yana maka raddi ya je yana maka martani wace yayi zazzafan martani tare da cewa shi karatun sai yake ba wataƙila littafi ne akan sa ma karatun ya zo ya biya karanta littafin ya fassara amma sai a ce wai wancan yake wai zazzafan martani yayi mummunan martani akan yayi raddi kaza kaza wannan ba daidai bane duka sha'ani ne wanda shaidan yake shigowa da shi wanda Allah yake cewa inna shaytana yanzagu bainakum shaidan kullun tunzira ku yake saboda shi ba abin da yake bukata illa ya hada rikici ya hada rigima a tsakankanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbansa shaidan ya fidda kauna abauta masa a wannan kasar yana nufin kasar jaziratul arab walakin bitahrishi bainakum amma kuma zai iya hada rigima a tsakanin ku to wannan abin da shaidan yake so yaga cewa kullun ya hada wannan da wadannan tsakanin abin da inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha shaidan yake so ya sanya kiyayya da kiki juna a tsakanin ku aiki ne na shaidan saboda ka bai kamata mutum ya tinka taimakawa shaidanu ko shi ba ya zama wani karamin shaidan ko babban shaidan yana kokarin kawo tafarraka da rigingimu a cikin al'umma
to sun yi ce assalamu alaikum malam tambaya yake yi game da hukuncin a dauki yaro alhali akwai kunzikun tare fitsari da ba haya a jikinsa kuma a yi sallah da yaron alhalin yayi fitsari ko kuma yayi ba haya a cikin wannan kunzikun
to yana daga cikin abinda malamai suke cewa daga cikin sharuɗan ingancin sallah shine nisantar najasa sawun najasa da take jikin mutum ko najasar da take cikin tufafinsa ko najasar da take gurin sallar sa wato sai ya disanci najasar da take jikinsa in akwai yayi bawali to ya wanke bawulin da yake jikinsa ko ya istijmari misali wani abu ne na najasa ya taba jikinsa ya fita ya kawar da shi ya taba tufafinsa ya goge ko ya wanke ko kuma a'a wani abin da gurin da zai yi sallar ya zanto akwai najasa a gurin shi ma ya yi kokari ya kawar da wannan najasar suna cewa wannan a sharadi ne daga cikin sharuɗan ingancin sallah nusus da yawa waɗanda suke nuna haka cewa inda najasa ba a yi ba kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda cikin musnad Imam Ahmad yana cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabbansa yana sanye da takalminsa su ma suna sanye da takalminsu sai kawai yana tsakanin sallah sai aga ya cire takalminsa sai su ma suka cire takalminsu shi ne bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naga kun cire takalminku suka ce ya rasulullah mun ga ka cire naka ne sai mun muka cire yace jibril ya zo ya gaya muku akwai najasa a takalmina shi yasa na cire idan ɗayan ku ya zo sallah ya duba takalminsa idan lafiya yake sallah a cikin da najasa ya goge da ƙasa ya yi sallah da takalminsa saboda wanda yana nuna cewa mai sallah ba a yadda ya yi sallah da abin da yake da najasa a tare da shi ba wannan sharaɗi ne a gurin jumhurin malamai duk da cewa akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin ba sharaɗi ba ne amma wajibi ne akwai bambanci tsakanin sharadi da wajibi shi sharadi ne sanda aka rasa shi to za a rasa abinda aka sa wa sharadin wato aka ce sharadi ne na sallah in babu sharadin bai cika sharadin ba sallah ba ta yi ba shine ma'anar shartiyya amma al-wujub za a ce kai laifi amma ba za a ce sallah ka ta bace ba babu abinda shaukani cikin sayyidul jarrar yana daga cikin wanda suke ganin cewa babu wani hadisi da yake nuna shartiyya yake nuna cewa sharadi ne idan ba shi babu sallah amma dai wajibi ne kamar yadda nusu suke nunawa amma jumhurin malamai gaba daya sun tafi akan shartiyya din ne cewa sharadi ne in aka rasa wannan an rasa abin nan to idan mutum ya zo yana sanar da najasa yana sanar da ita a cikinsa ko a mahallinsa ya san da najasa sai ya yi sallah aka to ba ta yi ba sallah sa ta bace in ya san da najasa a cikinsa ko a inda zai yi sallah ko a cikin tufafinsa ya san da ita kuma ya yi sallah a haka to sallah sa ba ta yi ba idan bai san da ita ba sai ya yi sallah sai daga baya ya gane cewa akwai najasa a inda ya yi sallah ko a sallah sa ta yi ba cewa ya saki sallah sallah sa ta bace saboda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da Abu Sa'id al-Khudri annabi yana tsaka da sallah ne aka zo aka gaya masa yace da takalmi sai cigaba da sallar sa bai dawo ya saki ta daga farko ba ma'ana sallar da ya ga ya sallata abinda ya sallata daga sallar shi yayin da yake sanye da takalmin nan mai najasa yayi illa iyaka yanzu tunda ya sani to ya cire saboda idan mutum yana tsaka da sallah ne ya ga najasa to sai ya kawar da ita ya cigaba da sallar sa ba sai ya dawo daga farko ba in ya riga yayi ba tare da ya san da ita ba to shikenan babu komai ba a cewa sai ya saki sallar sa ta bace idan muka dawo kan mutum mai famfas yaro da famfas a jikinsa anan akwai maganganu biyu na malamai akwai wanda suna ganin cewa famfas idan ya zanto a jikin yaron yake ba sutura ka bace kai ba a jikinka fitsarin ko kashin yake ba a cikin yaron yake shi kuma abin da yake jikinsa ya rufe abin suna cewa wannan ba zai cutar da mutum ba dan ya dauki dan ta dauke shi ta yi sallah da shi a haka saboda najasar ba a jikinta take ba najasar ba a cikin tufafinta take ba kuma da take jikin yaron ba ta fito ta taba ta ba to suka ce wannan babu komai daga cikin abin da daga cikin malaman da suke wannan fatawa akwai Mustafa Sheikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah daga shi wanda suke da wannan fatawa akwai wanda suke ganin cewa tunda da yaron a tare da ita yake kamar ta dauki da jasan ne kamar da jasan ta dauka to su ba wadanda za su faɗa haka suna cewa sallar ta za ta bace in ta san da najasar kuma ta dauke shi ta yi sallar in ta san da najasa ta dauke shi sallar amma ba ta sani ba ta dauke shi ko tana cikin sallar yayi najasa ba ta sani ba to wannan sallar ta tayi ba a cewa sallar ta bace su kansu haka suke karin bayani akan wannan gaba din saboda haka dai in akwai larura akwai sallar larura za ta sa yaro yana kuka kama shi a dauke shi saboda kukan da yake yi ba zai bar mahaifiyarsa ya abin nan ba to wannan babu komai insha Allah
malalai saka da alkari masu sauraron mu duka da wannan muka kakarshen shirin namu a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin naku tambayoyin ta kan hanyar sakon text ko WhatsApp akan 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatiyar rahma a yahoo.com da kuma shafinmu na fatiyar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalim OON babban malami a tsagar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.